الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da hallara majalisin mu na karatun fiqhul malikiyya wanda muke karatuwa cikin littafin al-muqaddimatu al-izziyya lil jama'ati al-azhariyya da Sheikh al-Allama Abu al-Hasan al-Manufi al-Shadhili rahmatullahi ta'ala alayhi yau muna ranar alhamiswa zai zama 6 ga watan dhulqa'ada hijra alif da 40 daidai wanda kuma yazo daidai da 11 ga watan 7 miladiya shekara 2019 yau da izinin Allah madaukakin sarki zamu tashi sabon fasali ne a fasalin da malam ya kulla shi yace faslun idza kana في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح وخاف من غسله بالماء فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض فإنه يمسح عليه فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة وهي الدواء الذي يجعل عليه فإن لم يستطع المسح عليها مسح على الإصابة ولو على الزائد غير المقابل للجرح كقصد وأن فصلي ما لم يمسح سنابا ليتي فصلي سيشق مسألة الكوي أما وأن مسألة تشهر وجمع لمي ده مسألة المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة منادى المسح كلا أكو الولاء كودي المسح على الخفين كو المسح على الجورب كو المسح على الجبيرة إذا كو المسح على الإمامة شيما والنظام يساش دقتكين نوئنا المسح المسح وعلى الخفين شيني شافا اكن خفي غدا بيو زي زونان غبا مالن زي مغانا اكن سا المسح على الجورب شافا اكن سافا كو وني ابو نصمما وندا با خفي با wannan shi ma yana shigowa ne a fasalin mas'alar shafa akan khufi sannan almasu alal jabira shafa akan magani to shine ita ce wannan mas'alar da malam ya ware ta zai yi magana akan ta to kaga inda malam ya so sai ya ce faslun fil mas'i alal jabira fasalin da zai yi magana dangane da shafa akan magani to amma wala Allah malam ya guji fadan haka saboda kamar in ya fadi haka zai da mafasalin yana magana ne kada akan shafa akan magani ko maganar da malam ya fara da ita kuma yanzu zai nuna maka cewa a'a ba magani kadai ake nufi ba to amma idan an kira wannan mas'alar shafa akan magani to bai zama sabon abu ko bakon abu ba saboda ya shahara da haka a wajen malamai almasu alal jabira shafa akan magani to abinda wannan mas'ala take nufi shine wato jiki da jini a kwana a tashi wata gaba daga cikin gabbai za ta iya samun rauni wannan raunin ba lallai ya iya karɓar ruwa ba. Yana iya yiwuwa an sa masa magani, yana kuma iya yiwuwa ma har an ɗaure shi da bandeji. Sannan kuma mai wannan rauni ana buƙatar shi da ya yi wanka na janaba ko wankan haila idan mace ce, ko kuma mai wannan rauni ana buƙatar shi da ya yi alwala, ko ana buƙatar ta da ta yi alwala lokacin sallah ya yi kamar yadda aka saba. To a lokacin da aka ce mutum ya gamu da irin wannan matsala, mecece mafita a gare shi wajen yin alwala ko wanka? Wannan matsala sananniyar matsala ce shahararriya. Babban dalili da yake ainihin wato nuna wannan matsala shine dalili am gamammen dalilin nan sananne da Allah ta'ala yake cewa ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaykum. Ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj. Allah baya son ya sanya muku wata wahala, Allah baya son ku dinga wahala. Walakin yuridu liyutahhirakum, yana so ne ya tsarkake ku. Waliyutimma ni'matahu alaykum, ya cika ni'imarsa da rahamarsa akan ku. Shi yasa idan ya shar'anta muku wani abu sai ya baku alternative da mafita idan wannan abun da ya shar'anta muku bai samu ba. Da ya shar'anta mana amfani da ruwa yayin wanka, idan ruwa ya gagara sai ya shar'anta mana taimama, ita ce mafita. Saboda dai yana son mu ci gaba da kasancewa a cikin tsarki, kuma yana son ya yi mana rahama, yana son ya yi mana ni'ima. Shi yasa sai ya kawo wata mafita saboda dai abin ya yiwu. Sannan Allah ta'ala na cewa yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah yana son ku da sauki, baya son ku da wahala. Wannan yasa aka sauke azumi wa mara lafiya, aka sauke azumi wa matafiyi, saboda Allah baya nufin ku da wahala, yana son ku ne da sauki. Waɗannan ayoyi da ire-iren waɗannan dalilai da suke nuna sauƙin shari'a, kamar yadda malaman fiqh suka yi istinbatin ƙa'ida daga irin waɗannan dalilai, shahararriyar ƙa'ida ta wajen malaman al-qawa'id, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, wato tsanani yana jawo sauƙi, wahala tana jawo sauƙi a shari'a. In mutum ya shiga kunci, to shari'a kuma sai ta zo masa da sauƙi. To wannan yasa idan musulmi ba shi da lafiya, rashin lafiya ba na fason jiki ba, zazzabi ko wanda jinya cikin jinya wanda ba zai iya amfani da ruwa ba, mun ambata a karatunmu da ya shuɗe, sai ya koma zuwa taimama bisa ga tsari da sharuɗa da muka karanta a baya. Kun ga wannan jinya ce wacce ba ta shafi fitar jini ko fason jiki ba, amma dai ba za a iya taɓa ruwa ba, ko kuma ya rasa ruwan lafiyar shi kalau, amma ya rasa ruwan duka sai koma zuwa taimama. To yanzu ana magana ne akan mai jinya, jinyar da ta fasa jiki, ta fidda jini, shi kuma yaya zai yi? To sai malam ya yi magana, sai ya kasa masu rauni kashi uku. Akwai mai rauni wanda zai iya wato sa ruwa a kan raunin nasa ba komai, dan ya ɗauki ruwa ya shafa a kan raunin, ko ya zuba ko ya shafa ruwa a kan raunin babu komai. Akwai wanda kuma raunin an sa masa magani, amma zai iya shafa akan maganin babu komai nan shafa ana nufin shafar danshi na ruwa zai iya diba ruwa a hannunsa danshin ruwa ya shafa akan maganin akwai wanda kuma da aka sa maganin an daure da bandeji ko an manna plaster shi kuma sai dai ko kuma ba hali ya tumbuke bandeji saboda idan ruwa ya taba ciwon zai iya zame masa matsala to irin wannan shi ma mallan yayi magana akan matsayinsa kun ga kenan dai duk yadda ta kai ta komo wanda duk muke tsammani an ambace shi ko dai mai raunin da ba magani a raunin kuma za a iya tabawa za a iya sa masa ruwa ko mai raunin da yake da magani amma za a iya sa ruwa akan maganin ko kuma mai raunin da bayan maganin ma an daure da bandeji mallan yace faslun fasali idza kana fi a'dha'il wudu'i aw ghayriha jurhun idan a gaban alwala ko wani gaban alwala akwai rauni gaban alwala sune fiska kai hannaye kafafu sune gaban alwala idan ya zama akwai rauni a gaban alwala a fiska ko a ka ko a hannu ko a kafa aw ghayriha ko kuma a wani wuri ba a gaban alwalar ba a ce a gadan baya ko a cinya ko a hakarkari ko a kirji da ciki ko a duwawo wannan ga mai wanka kenan da mallan yace a'dha'il wudu'i aw ghayriha gaban alwala yana nufin gawa ga mai alwala aw ghayriha ko wani wuri ba gaban alwala ba yana nufin ga mai wanka idan ya zama a gaban alwala ko a wani guri a gaban alwala ga mai alwala aw ghayriha ko a wani guri ga mai wanka jurhun akwai rauni wa khafa min ghaslihi bil ma'i kuma yaji tsoron wanke shi da ruwa fawata nafsihi kukutar ransa rasa ransa yaji tsoron zai iya rasa ransa idan yayi amfani da ruwa domin akwai ciwon da aka yi amfani da ruwa sai a rasa rai in ba kun manta mun taba mun fada anan ba dai ba sau dai ba sau biyu ba wata tafiya da wasu sahabbai suka yi da suka je ɗaya daga cikinsu ya samu rauni a ka kuma janaba ta same shi cikin dare da asuba ta yi sai ya yi fatawa wa sauran abokan tafiyarsa yaya kuke gani yanzu sai na yi wanka suka ce ba makawa sai ka yi wanka baka da wata mafita sai wanka ya je yi wanka ashe wannan fashewan da kan ya yi ashe ramin ya yi nisa ya tafi kwakwalwarsa da ya yi wanka sai ruwa ya gangara sai je sai gaure da ruwan kwakwalwa shi kenan sai sanadi kamar ruwa ne ya shiga ya hada bakin mai a cikin injin mota kaga shi kenan sai buga da haka suka sai rusu suka dawo suke bai wa annabi sallama labari ai ga abin da ya faru yace sun kashe shi shin ba maganin jahilci shine tambaya ba in kuma ba ku sani ba tunda tambayan ku yayi ku ce ba ku sani ba ne ku tambaya yace sun kashe shi kaga akwai rauni da in aka bi sai aka ga mutuwa to mallan yace idan mutum wa khafa min ghaslihi yaji tsoron wajen wanke shi bil ma'i da ruwa fawata nafsihi zai iya rasa ransa aw fawata manfa'atin ko ko zai iya rasa amfani ma'ana ga raunin an sa masa magani amma idan ya wanke to ai ya wanke maganin maganin ba zai yi amfani ba. To yanzu wannan wankewan ba wai tsoron rasa rai bane, a tsoron rasa amfanin maganin. Wannan shine fawata manfa'a. Za ku ga a yanzu akwai a test na tuberculosis, a test na TB, na ciwon TB, suna za ku ga suna muntsunan jikin mutum. In aka muntsuna aka cika wani abu aka muntsuna, sai su zagaye wani wuri haka da biro ko wani abu, sai su ce maka kan ruwa ya taɓa ko 24 hours ko 48 hours ko dai whatever suka ce maka. Za su baka wasu awoyi da kan ruwa ya taɓa ko 72 hours kan ruwa ya taɓa. Ka dawo, za su sake bincike a wajen su samu sakamako na wannan jinya. To kaga gashi dai gurin ba ciwo yake yi ba, ba rauni ba ne a wajen, kawai an yi test ne a wajen. Don ka sa ruwan ba kai ba ciwon komai za ka ji ba abin da zai faru da kai. Amma abin da ake so a gano ɗin ba za a gano ba, amfanin da ake so a amfana da wannan aikin da aka makan ba za a samu amfanin ba. To wannan ya zama sa masa ruwa ya zama fawata manfa'a, sa masa ruwa ya zama wato kawar da manfa'a. To idan ya zama mutum ya ji tsoron gushewar manfa'a, aw ziyadata maradin, ko daɗuwar rashin lafiya, a ce yana zazzaɓi kuma da janaba tare da shi, ko tana zazzaɓi kuma jininta na haila ya ɗauki, wannan zazzaɓin kuma ya tabbatar idan ya yi wanka da ruwa ko ruwan ɗumi ne, to zazzaɓin ƙaruwa zai. To wannan ya zama kenan amfaninsa da ruwa zai daɗa masa ciwo, duk da wannan ababin taimama ne. Wannan misalin da nan na babin taimama ne, misalin mu nan a wannan babin namu babin rauni ne, babin rauni ne. Wato rauni ne da idan ya sa masa ruwa to zai taɓe, kamar wanda aka masa operation, aka masa tiyata, aka ce to kan ruwa ya taɓa. In ruwa ya tafiye shiga ciki taɓewa zai yi, kuma a zo ana dressing, ana yama kuke ce masa, ana wannan cushan, ana maka ciko, ana tuttura maka bandeji, ana waye da sauransu, ana packing a sanadin ruwa ya taɓa wajen. To kaga wannan ziyadata marad ne, ƙarin rashin lafiya ne ruwa zai jawo. Aw ta'akhkhura bur'in, ko jinkirin waraka, idan an yi amfani da ruwa to ba zai warke da wuri ba. A ce ma ka kiyayi ruwa, idan ruwa yana taɓawa to ba zai warke da wuri ba. Aw hudutha maradin, ko kuma ciwon zai faru, zai tashi. Da ciwon ya lafa, ya ɗauko warkewa ya ɓare, ka zo kana iya bacci, kana iya harkokinka, kana iya sakin ƙafar wandonka ba matsala, sai aka ce maka amma fa kan ruwa ya taɓa. In ruwa ya taɓa ciwon zai tashi, shi ne hudutu marad. Ana da tabbaci bisa experience, bisa tajruba, cewa idan ruwa ya taɓa ciwon zai dawo. To kun ga wannan ba wai ƙaruwar ciwo ba ne, ai ya warke ko ya ɗauko warkewa, don haka ba daɗuwa ba ne, dawowa ne. Dawowa shi ne hudu, ko dawowa ko ya sabunta bayan ya warke, duka hudu ne. Saboda ba za a iya sanin cewa ai ba za mu ce a nan ruwa zai sa sabon ciwo ba, ba za a faɗa haka ba. Ta yaya za a sani? Amma idan akwai ciwon ya warke, to ta hanyar experience da tajruba, to za a iya fahimtar cewa ruwa in yana taɓa shi zai dawo. Wannan ya zama hudutha marad, ya zama zai jawo jinya kenan. To kun ga an ambata mana wato sharuɗa da aka gindaya da zai sa mutum ya tafi zuwa ga wato shafa ciwo. Sharuɗan malan ya ambaci tsoron rasa rai ko kuma tsoron rasa amfani na magani ko kuma dadin jinya ko jinkirin waraka ko kuma tashin jinya biyar kenan abubuwan da kowane ɗaya daga cikin guda biyar dinnan aka ji tsoron sa to sanadin sa hukunci zai iya canzawa fa innahu yamsahu alai ga hukuncin nan fa innahu yamsahu alai mala yace to zai yi shafa akan wannan raunin yamsahu alai nan hi yana komawa jurhun can sama da mala yace idza kana fi adail wudu'i aw ghayriha jurhun idan gaban alwala ko gaban wanka suna da rauni sai ya kawo kuma halayen da zai sa ai la'akari da raunin sai ya ce fa innahu yamsahu alai bayan ya kawo halayen sai ce to zai yi shafa akan wannan raunin don haka wannan shine hali na farko mu fahimta kamar da na ambata mana farkon karatun cewa halin mai raunin uku ne haka malam ya ambata nan ko dai zai iya zai yi shafa akan raunin kai tsaye shine malam ya fa innahu yamsahu alai to zai yi shafa akan raunin fa in lam yastati' al-masha alai idan kuma ba zai iya shafa akan raunin ba masaha alal jabirati to sai yayi shafa akan magani wa hiya dawa'u alladhi yuj'alu alai shine maganin da ake sanyawa akan raunin jibi ko kuma wata koda ta magani da ake sawa ko kuma ararrabi ko ko menene aka barbada akan na magani shi ake cewa aljabira kuma da nace muku ita wannan mas'ala ta shahara a wajen malaman fiqh da suna almashu alal jabira shafa akan rauni akan magani fa in lam yastati almasha alaiha to kun ga wannan shine hali na biyu in ba zai iya shafa akan raunin kai tsaye ba to a sa wa raunin magani ya shafa akan magani shine hali na biyu fa in lam yastati almasha alaiha idan kuma ba zai iya shafa akan maganin ba ma masaha alal isabati to sai yayi shafa akan nadin maganin nadin da ke kan maganin sai mu ce bandeji misali bandeji ko plaster duk abin da za a wato rufe magani da shi shake cewa isaba an sa magani shine jabira bayan an sa magani sai ya zama ai ba za a bar wurin akwai ciwo dan an sa maganin sai a bar shi haka yanzu kamar jibi in an sa jibi akan rauni to ba a daurewa sai a bar shi haka akwai kuma maganin da in an saka shi to shi ma sai an yi tattalin sa sai an kawo wani abu kuma an damare shi to wannan abun da za a dora akan maganin a rufe shi ake cewa isaba don ya zama kan maganin ba zai shafu ba an daure kan maganin da al-isabati da al-isabatu wato mu ce bandeji to sai ya shafa kan bandeji malai ce walau ala zaidi ghairi al-muqabil lil jurhi malai ce ko da kuwa akan kari ne bandejin ƙari ghairil muqabil lil juhi ba wanda yake makwabtaka da jinyar ba da raunin ba babu komai eh yawa koda akan ƙari ne wanda baya makwabtaka da raunin babu komai nan ƙari wanda baya makwabtaka da rauni kala biyu ne akwai ƙari wanda kowa yanzu ya fi fahimtarsa shi ne nadin asalin mu ce nadin farko shi aka rufe magani da shi amma sai aka sake nadawa aka sake nadawa aka sake nadawa kun ga nadin ƙarshe na sama kunga ai baya makwabtaka da raunin. Raunin yana can ciki yanda an nada nadi biyar ko shida ko bakwai. To malam yace koda akan wannan na saman ne aka shafa wanda ba shi ne yake makwabtaka da maganin ba babu komai. Ai daga nan muke sallah muna fuskantar Kaaba. Wani kuma a cikin Kaaba yake yana kallon ta irin da nake ganin irin da nake ganin ka a gaba na ga yake kallon Kaaba yake sallah. Mu kuma haka muke kawai shashime a cikin duhu muke tana da tunan hakan nan ne. Muke ko ba ka ba amma nisan mu da ita bai hana hukuncin mun kalle ta. To haka shari'a take. Allah mai rahama, Allah mai jin kai, Allah ka ji kanmu. Sannan wannan ƙari iri na farko ki nace iri biyu ne. Akwai kuma ƙari ta fiskar bacewa, wannan ƙari ta fiskar goyo, akwai ƙari kuma ta fiskar faɗi. Ga raunin anan amma naɗin kuma wannan yayi sama wannan yayi ƙasa, sai ya zama an naɗe wani guri wanda shi ba raunin a wajen. Raunin yana tsakiya amma naɗin yayi faɗi ya sauka ƙasa, nan ma yayi faɗi ya hau sama amma raunin kuma yana tsakiya. To wannan abin da yayi ƙasa na faɗin, wannan abin da yayi sama na faɗin ya zama ƙari kenan, ya zama azza'in, ya zama ƙari kuma ghairu muqabil lil jurhi, ba shine yake makwabtaka da ciwo ba. To koda wannan wurin ma babu komai duk sai a shafa, inda ai sanadin ciwon ne wannan fadin shi ya jawo wannan fadin. Yanzu kamar masallacin nan, idan masallacin nan ya cika sahu ya fita ya sauka ya tafi haraba, kai inda sahu zai cika ayi sahu a harabar, sahun haraba ya cika a tafi kwalta ayi sahu, to duk yanda sahu ya kai yana da hukuncin cikin masallaci. Duk yanda sahu ya kai to yana daukan hukuncin masallaci, amma idan sahu bai je ba to ba masallaci bane. Yanzu nan da masallacin ne dauke mu iyamu misali, aka zo sallah da mu iyamu ne a ciki, to wanda ya fita waje yaje yayi sahu to baya tare da mu saboda sahu mu bai kai ba, bai iso shi ba. Amma idan sahu ya iso shi to yana tare da mu, hukuncin sa hukuncin masallaci. To haka ne ita shari'a take. Shi ma wannan raunin asali rauni aka daure, bandeji rauni aka daure, amma saboda maslahar raunin, wani raunin ana son a tare samansa da kasansa, to sai ya zama iya yadda duk bandeji ya kai yana daukan hukuncin rauni a shari'a. To in aka shafa to kamar an shafa ainihin wato kan rauni ne. Malam yace walau ala zaidi ghairi almuqabili, koda kuwa ban juya ba na dan kuma bayani saboda in karasa magana da malam yafa. Walau ala zaidi ghairi almuqabili, koda kuwa akan nadi ne da ya karu, ghairi almuqabili ba wanda yake makwabtaka ko daura lil jurhi ga raunin ba, sai ce malam ka fastin kamar faso. Fast shine faso, wato idan duk abin da ya fasa jiki jini ya fita shine fast. To mutum ya samu rauni ta hanyar faso ko ya yanku da wuka misali, ko kuma aka tsaga aka yi tiyata, wannan duka sunansa fast. Ko kuma aka jefe shi da dutse aka fasa wajen, wannan duka ana ce masa fast, wato jiki ya fashe jini ya fita. Malam yace to misalin raunin ya bayar a kafaftin kamar fason jiki, duk sanda jiki ya samu irin wannan faso to shikenan hukuncin wannan wajen, hukuncin da muka ambata a baya. In za zai yiwu a shafa shi kadai ba tare da ba sai an magani ko a wanke shi, shikenan haka aka fito. In ba zai yiwu ba amma an sa magani za a iya shafawa, sai a shafa ruwa akan magani. In ba zai yiwu ba dole sai an daure, kuma aka daure din to sai a shafa akan daurin wannan daurin kuma ba a damu da abin da ya nunku ba, ba a damu da abin da ya fadi ba, matukar yana da alaka da wannan ciwon. Malam yace wa imamatin khifa bi naz'iha, to anan wa imamatin malam yayi afafi ne akan kafafi kamar faso, wa imamatin da rawani, khifa bi naz'iha da aka ji tsoron cire shi, shi ma yana da wannan hukuncin. Rawanin da aka ji tsoron cire shi, ko dai an ji tsoron cire shi saboda wahalar maye shi, rawani ne da in an cire shi to maye shi kuma akwai wahala, don haka yana shakkar warware shi, to irin wannan yana da uzuri da zai shafa akan rawani. To irin wannan rawani za a yi shafa a kansa, sai dai wasu malamin suka ce shafa akan rawani ana yi amma da sharadin a zobe rawanin, a zobe rawanin a samu wani bangare na nasiya, a samu wani bangare na wato na farkon kai, a shafa da shi sai a hada da rawanin. Saboda suka ce manzo Allah sallama yana shafa akan rawani, amma abin da aka gani in zai shafa akan rawani sai ya fara da nasiya, masaha bi nasiyatihi wa alal imama thumma alal imama ko wa alal imama, yana shafa akan nasiya wato abunan da wasu ban san sunan wajen ba, mafarin kai ko to mafarin kai ka ai kaga ba sunan wuri ba ne ba, ai ba suna ba ne kawai dai har hada ne ba muka yi taman goshi to mafarin gashi ba to iskar gashi, to kaga rashin sanin rashin asali rashin rashin sunan sa ne yasa aka samu sabani, shi yasa bid'a ma take haka, bid'a ma saboda rashin mahalli a shari'a, batta farillai, batta mustahabbai, batta rukunai, batta waye, sai ka kowa yana tasa in ta shekara shekara zai ga kowace shekara da sabon style, to tunda babu a yadda aka ce baya yadda zaka same ta balle, amma bayanin yadda ake yin ta me ya rage, sai kawai masu yin ta su take karan nasu yadda za su yi kayan su, to shine wannan sunan namu yanzu, da yana da suna da duk bakin mu daya zai zo, amma tunda ba shi da suna sai ya zama kowa zai masa suna. To abin da ake nufi dai shine wannan mafarakan, kun gane wajen. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa wajen sai ya hada da sauran rawani. Dan haka sai wasu malamai suke cewa mai shafa akan rawani lalle sai dai in haka zai. In ba haka zai yi ba to ba zai shafa akan rawani ba. Wasu kuma suka ce a'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga yana haka saboda daurin rawanin sa ne haka. Ba wai yana zobewa bane dan ya shafa wannan wajen. Dan haka ba lallai bane sai an hada da wannan wajen sannan a shafa akan rawani. Kawai mai shafa akan rawani in dai bukatar shafar ta kama to zai shafa rawanin sa ba tare da wani sharadi ba. An fahimta? Yawa, dan haka nan malam ma ya ambata babu wani sharadi, kawai yace kawai matukar mutun ya ji tsoron wani abu da cirewar rawanin sa to ya bar kayan sa yayi shafa akai babu matsala. Na'am. Idan ce makwarkwada da su kuma dai na dan yi shiru kamar shine makwarkwada. Gaskiya tunda na samu wani ya fada to kenan hakan ne. Shine makwarkwada wannan wajen. Ya dan yi min iskali kamar zan fada sai na tuna ko tsakar kai ne nan kuma shine madiga a shi ko? Yawwa, to shine makwarkwada nan. Makwarkwada haka masu tafsiri suke cewa ko menene yadda Allah ta'ala yake cewa menene lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah, da haka nasiya sai na cewa makwarkwada haka ne. Malai yace wa yushtaratu fil mashi al mazkuri an yakuna jullu jasadihi sahihan أو جريحا ولا يتضرر إذا غسل الصحيح ما لا يتي أن شرطنت ويشترط في المسح المذكور أن شرطنت دنجندا شافن دعك أنبتا أبايا ko shafar ciyo ko shafar magani ko shafar bandage an yakuna jullu jasadihi sahihan sharadi ne ya zama mafi yawan jikinsa lafiyayye ne sharadi ne ya zama mafi yawan jikinsa lafiyayye ne ga mai wanka kenan in mutum zai yi wankan janaba sai ya zama kafarsa tana da ciyo kwaburinsa akwai ciyo an daure da bandage to yanzu zamu ce ai illahirin jikinsa mafi yawan jikinsa lafiyayye ne to tunda haka ne zai yi wanka yadda ake wanka idan ya zo wannan wajen kuma sai ya dauki danshi na ruwa sai ya shafe bandejin nan da damshi ruwa shiken mallam yace sharadi ne maganar da muka yi na shafa akan rauni to ya zamana cewa mai raunin nan mafi yawan jikinsa lafiyayye ne zai iya wankansa gurin ne kawai yake da matsalar sa sai ya shafa idan mai alwala ne ya zamana mafi yawan gabban alwalar lafiyayyu ne kamar misalin da muka yi a ce a kafarsa ce tafin kafarsa ce mai ciwo an daure tafin kafarsa ta dama to kun ga gaban alwala ai hannaye da fiska da kai da kafar hagudu suna nan zamu ce mafi yawan gaban alwala suna nan lafiyayyu ne a can ne matsalar take a kafar dama to shikenan sai yayi alwalar sa tsaf idan ya zo kafar dama guri mai raunin sai ya dauki danshin ruwa sai ya shafa wannan bandejin ko magana shine magana da mallam yake مالن يتي أو جريحا ولا يتضرر إذا غسل الصحيح إذا غسل الصحيح مالن يتي كوكما مفي يوان جكن ناس ميرونيني أما بذي توتوبا إدن يوان كلا في يام إدن ميوان كان مثالي أتي ياقونا wannan kunar tun daga cinyoyinsa isama duyako ne ko tun daga cikinsa ikasa duyako ne kaga nan zamu ce mafi yawan jikinsa mai rauni ne amma idan za a wanke daga cikin nasa zuwa kansa to ba zai samu matsala ba ba abin da zai faru ba magana ba zai warke da wuri ba ba magana zai ji raun zai ji ciwo ba magana ciwo zai dadu matsalolin da aka ambata ba ba za su same shi ba mafi yawan jikinsa da rauni amma wanke lafiyayyen ba zai cutar da shi ba ko mai alwala a ce yayi rauni a kafafunsa da hannayensa sauransa fiska da kai zamu ce mafi yawan gaban alwala suna da rauni amma shin idan an wanke fiska an shafa kai zai cutu a ba zai cutu ba to idan mun tabbatar da in ya sa ruwa a fiskar sa da kansa ba zai cutu ba to shikenan sai yayi irin wancan mana ya wanke na wankewa gurin raunin kuma sai abu a shafa danshi sai abu a shafa danshi saboda ba zai cutu ba idan an wanke lafiyayya dan haka nan wato a hali bi mallan ya kawo ko yawa mafi yawan jikinsa lafiyayye raunin dan kadan ne zai wanke in yaje rauni ya shafa mafi yawan jikinsa mai rauni lafiyayyen ne kadan amma in ya wanke lafiyayyen ba zai cutu ba to sai ya wanke lafiyayyen sai ya shafa mai raunin fa in kana yatadarraru bi ghasli sahihi amma idan ya zama zai cutu da wanke lafiyayyen aw kana sahihu qalilan jiddan, ko kuma lafiyayyen dan kadan ne karancin ma sosai. Ka allam yabqa illa yadun aw rijlun, kamar a ce ba abin da ya rage sai hannu shine lafiyayyen, ko kafa daya shine ita ce lafiyayya. Fa innahu la yaghsilu sahiha, to a wannan halin ba bukatar ma ya wanke lafiyayye. Wala yamsahu alal jarihi, kuma ba bukatar ya shafa wuri mai jinya. Bal yantaqilu ila tayammum, kawai ya koma zuwa tayammuma. Anan malam wato nan ma ya ambaci hali biyu. Hali na farko shine idan ya zama mafi yawan jikinsa jinya ce, lafiyayyen yana da ɗan yawa amma bai kai mai jinyar ba, amma kuma sa ruwa a lafiyayyen zai cutar da shi. Kun ga wannan, mun yi magana a kansa a baya. A baya kuma in ba zai cutar da shi ba, in ba zai cutar da shi ba, to ya wanke lafiyayyen ya shafa mai jinya. Amma yanzu kuma ya faɗo a wani hali, wanke lafiyayyen zai cutar da shi. To wannan hali na farko kenan a wannan ɓangare. Hali na biyu, ko kuma mafi yawan jikinsa rauni ne, lafiyayyen ƙarancin ya kai yadda ya kai, mai wanka ne, duya ƙone, kaɗai abin da za a samu a jikinsa shine ƙafarsa, daga idon sawu'i ƙasa shine kawai bai ƙone ba. To a ɗauri kashi ko a ɓata igiya, koko mai alwala ne, du ya yi rauni, kuri lafiyayye a jikinsa kaɗai, ƙafar hagu ce, amma duk ko ina jikinsa rauni ne. To irin wannan idan ya zama guri lafiyayyen ya yi ƙaranci sosai, ko kuma in ya wanke lafiyayyen zai cutu, to anan malam ya ce ba zai wanke lafiyayyen ba saboda ƙarancinsa ko saboda kar ya cutu. Ba zai kuma shafa mai jinyar ba ma, tunda bai wanke lafiyayye ba, tunda bai yi wanki ba a lafiyayye, ba buƙatar kuma ai shafawa, wannan shafawan na danshi ai yana maye gurbin wankewa ne, tunda ko ba a wanke lafiyayye ba, ba ɗauko hanyar wankewa ba, tunda ba ɗauko hanyar wankewa ba, to ba za a shafa danshi kuma mai jinya ba. Shi yasa malam ya ce ba zai wanke lafiyayyen ba, don haka ba zai shafa mai rauni ba, ba zai shafa danshi a mai rauni ba. Bal yantaqilu ila tayammum, kawai ya koma tayammuma, ya koma ya tayammuma in ya so, tunda ana iya shafawan, to shi kenan yanzu a shafa gurin tayammuma, a bar maganar ruwa. Tunda ita kan tayammuma kawai fiska ce da tafin hannaye, to maimakon ya wanke ƙafa lafiyayya yazo yana shafa danshi a fiskarsa da hannayensa kuma guri masu rauni, to ya haƙura da maganar wankewa. In za a shafa fiskar, a yi shafawan tayammuma, in za a shafa hannun, a yi shafawan tayammuma, kawai ya koma tayammuma. To kun ga ita hikimar da ke cikin wannan karatun shine, idan aka ce alwala za a yi, to ai kun ga gurin da za a wanke ɗin da ruwa ɗan kaɗan ne, sauran duk shafe-shafen danshi za a yi. Kun ga alwala ta zama nakashashshiya, ta zama nakashashshiyar alwala. Amma tayammuma kuma ƙasa ce ake dafawa, kuma kamar da muka yi a karatu ba sai an sa ƙura ba, ƙasa ce ake dafawa, sai a shafa fiska. To in dai fiskar za a iya shafa mata danshi, dan me ba za a iya dafa ƙasa a shafa mata ba? Sai a shafa tafin hannaye guda biyun nan, da zaran an yaka an yi tayammuma, cikakkiyar tayammuma. To anan da cikakkiyar tayammuma da nakasasshiyar alwala, wacce tafi? Cikakkiyar tayammuma, at-tayammumul kamil afdalu min al-wudu'in naqis, To shi yasa malam sai yace to kawai a bar maganar wanke-wanke da shafa-shafe, kawai a koma taimama saboda ita za a iya samun ta kamila. Sai malam yace wa idza ta'azzara masul jarihi bi haythu la yumkin wad'u shay'in alayhi, idan shafa raunin ya gagara ya titira, kina ta'azzara, idan shafa raunin ya titira bi haythu la yumkin wad'u shay'in alayhi, ta yadda ba zai yiwu ma a ɗora wani abu a kansa ba, rauni ne da ba hali ma a za masa ko bandejin, balantana a zo ana ɗora hannu za a wai shafa ko shafa danshin, kawai ba zai tafi ba, wuri ne da an yi haka kawai, ko likita ne dan yi haka yayi shi kenan, ba zai tafi ba wurin kwata-kwata. La yumkin wad'u shay'in alayhi, sai yiwu a sa wani abu a kansa ba. Wala mulaqatuhu bil ma'i, ko kuma a sadar da shi da ruwa ba zai yiwu ba. Yo, fa in kana fi mawdu'i, to yanzu nan malam yazo ya ambaci wani irin gambo kenan, shi ba hali a taba shi, ba hali a sa masa ruwa, ba hali a dora masa bandeji ma a ce za a shafa a kai, ce bari a dan rufe yazo a shafa rufin, ba hali. To ya za a yi? Malam sai ya ce fa in kana fi mawdi'i tayammum, idan ya zama wannan irin wannan rauni mummuna a gurbin taimama yake, fiska ce ta dade ba hali a taba, hannayen sun dade ba hali a taba, to kun ga nan ne gurin taimama nan ne. Sai malam ya ce idan ya zama raunin a gurin taimama yake, wala yumkinu masfuhu aidan liturabi, kuma ba zai yiwu a shafa shi da ƙasar ba ma, ba zai yiwu ba, ba hali a rufe, ba hali a sa ruwa, ba hali a sa danshi, ba hali a taba ƙasa a shafa. Tarakahu bila mashin wala ghaslin, malam yace ya bar wajen kawai, ba maganar shafawa, ba maganar wankewa, ya bar shi kawai haka. Wa ghasala ma siwahu, ya wanke sauran. Yanzu kenan misali mutum mai alwala sai ya rauni a fiskarsa da hannayensa, rauni irin wanda muke magana a kansa yanzu ba zai yiwu a taba ba ta kowace irin hali. To yanzu anan in an zo alwala, lokacin alwala yayi, kawai shi kenan sai ya yi bismillah, a masa shafar kai, a wanke masa ƙafafunsa inda kunnuwa a shafa su, a bar hannayen da fiskar ba shafawa, ba sa ruwa, ba taimama. Saboda mai saboda abin da ba zai yiwu ba faduwa yake. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora wani ne abin da za ta iya, abin da ba za a iya ba faduwa yake. Shikenan fattaqullaha mastata'tum, Allah ya ce ku ji tsoron Allah da iya dama da ikon da kuke da shi. Yanzu wannan ba shi damar wanke wannan wajen ko shafa masa taimama, babu. Shikenan to ya fadi, sai ya wanke yadda ya samu. Wa in lam yakun fi a'dha'i tayammum, idan kuma wannan raunin ba a gaban taimama yake ba, irin wannan raunin da muke magana a kansa mummunan, in a gaban taimama yake, malam ya ce mai a wanke lafiyayye, mai raunin a bar shi kan ya sallarsa a haka. Idan kuma ba a gaban taimama yake ba, misali a ce raunin ya ci ƙafafu biyu, ya ci kai, amma fiska tana nan, hannaye suna nan, idan ba a gaban taimama yake ba, fa innahu yaghsilu sahiha, malam yace to zai wanke lafiyayye, wa yatayammamu alal jarihi, sai yayi taimama akan mai raunin ala ahadil aqwalil arba'a malai ce akan dayan zantuka guda hudu to idan ba akan idan har raunin ba a gaban taimama bane to shikenan zai wanke lafiyayye a ce misali rauni ya ci kafarsa kafafunsa guda biyu to yanzu idan ya zo ya ci kafafunsa guda biyu ya ci kansa misali kuma wanka zai yi to shikenan sai ya wanke jikinsa gaba daya sai ya adafa kasa sai ai taimama sai ai taimama a fiskarsa da hannayensa idan yayi idan ya wanke aka wanke har fiska da hannayen tunda lafiyayyu ne aka wanke su to sai a buga kasa nan abinda malai yake nunawa ai taimama akan mai raunin to malam kuma yana magana akan rauni ne irin wanda ba zai tafi ba ban san me yasa yace ai taimama akan mai raunin ba amma matsalar da malai yake so ya kawo anan shine duk wanda ya samu kansa irin wannan halin cewa akwai gabansa na taimama suna nan sannan wasu gabbai kuma na alwala ko na wanka suna da rauni wasu suna da lafiya a ce misali kafarsa ɗaya lafiyar ta kalau amma ɗaya ba za ta tafi ba hannunsa ɗaya lafiyar ta kalau amma ɗaya ba zai tafi ba sannan jikinsa bayansa shi ma ba zai tafi ba to yanzu wannan mutumin sai malamai suka yi sabani akan matsayinsa shine malam yace zantuka ne guda hudu daga cikin zantukan gwazancen da malam ya faɗa shine a wanke lafiyayye in an wanke lafiyayye sai kuma a yi taimama in an wanke sai a yi taimama wai wannan shine haɗa tsakanin ruwa da ƙasa haɗa tsakanin alwala na kashashshiya ko wanka na kasashe da kuma taimama wasu kuma suka ce a'a a wanke lafiyayye ba maganar taimama a wanke lafiyayye sauran guri mai rauni da ba zai tafi ba a bashi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in ya zo a yi alwala na kasashshiya ko wanka na kasashe wasu kuma suka ce a'a idan irin wannan ya faru tunda da yin an ɗauko wanki ma ba zai wanku gaba ɗaya ba amma in za a yi taimama ita kuma za a same ta cikakkiya to da a ce an yi wanka na kasashe ko alwala na kasashiya wanda a yi taimama kammalalliya da haka sai suka ce a yi taimama kawai a bar maganar ruwa kawai a koma taimama duk sanda ya zo sallah kawai ya taimama shine zance na uku zance na hudu suka ce a'a su kuma suka ce a haɗa tsakanin alwala na kasashiya da kuma taimama kammalalliya da kuma shafa a shafa gurin da zai shafu da danshi a wanke gurin da zai wanku sannan kuma a yi taimama to shine malam sai ya zaɓi zance ɗaya daga cikin hudun yace fa innahu yaghsilu sahiha wa yataimamu alal jarih ya wanke lafiyayyen ya taimama wa mai raunin ala ahadil aqwalil arba'a bisa zance ɗaya daga cikin zantuka guda hudu sune na ambata hada ruwa da ƙasa ko kuma amfani da ruwa zalla ya zama nakashashshiyan tsarki ko kuma taimama kammalalliya ko kuma hada tsakanin ruwa da shafa da kuma ƙasa to amma wannan abin da yafi kama da qawaid da usul na shari'a shine wato taimama tunda wannan mutumi yanzu mafi yawa ko rabin gaban da zai wanke suna jinya, ko fiye da haka suna jinya. Amma gaban taimama lafiyar su kalau, to kawai ta yin taimama sai ya warke. Wannan shine abin da yafi masa sauki, yafi dacewa da shari'a. Kuma idan kuka yi nazari za ku ga cewa yafi sauki. In aka ce ya wanke, to kadai wanke wanda ku samu ba karamin aiki bane, saboda ai ana kokarin wajen wankewan kan ruwan ya taba gurin da ba a san ya taba. Sai ku ga gabanin a ce an gama wankewan an wahala da yawa. Duk wanda ya san shari'a da sauki kuma ya san cewa shari'a ba za ta tilasta irin wannan abun ba. Duk lokacin da aka ce wahala ta karu, to shari'a kuma saukewa take. Me yasa aka ce mai azumi ya sha ruwa? Saboda ai tafiya ba ta hana azumi, amma wahala ce take karuwa. Shari'a kuma sai ta duba wannan dadin wahalar, ta yi la'akari da shi, sai ta ce ajiye azumi. Duk girman matsayin Ramadan ɗin a wajen shari'a. Da haka ita shari'a in dai wahala za ta dadu fiye da yadda aka saba, to ita kuma tana yin rangwame. To duk wanda yake da rauni irin wannan da muke magana, aka ce ya sa ruwa a jikinsa ko da guri lafiyayyen ne, to wajen sa ruwa a lafiyayyen sai an wahala. To wannan wahalar kadai ta isa ta sa shari'a ta yi rangwame. Da haka kawai sai ya koma taimama. Da haka zancen da na fi gamsuwa da shi cikin zantukan nan guda huɗu ba shi ne zancen da malam ya faɗa ba, haɗa ruwa da ƙasa. Wannan akwai mashaka a ciki, akwai wahala a ciki, kawai taimama. Tun daga ban taimama suna nan, kawai ya taimama. Ita ma Alƙur'ani ce ce a yi ta, kuma yana da uzurin da ya kai ya taimama. Wa idza masaha 'ala al-jabirati, malam yace idan mai ciwo ya shafa akan magani, thumma naza'aha, sannan sai ya cire maganin, li dawa'in aw ghairihi, don yin magani, don sake wani maganin, aw ghairihi, ko kuma don wani abu daban, aw saqatat bi nafsiha, ko kuma maganin ya fadi da kansa, batala al-mashu 'alayha, to shafan da yayi akai da ya baci, da yayi alwala kafashin nan a naɗe take, tafin kafashi a naɗe yake, akwai rauni, sai ya shafa akan raunin. Yayi alwala zai je sallar azhar, sai aka kira sunansa aka ce kaula shehu, an zo kansa, sai ya je wurin wankin jambo ne, sai aka warware aka sake wankewa, aka sake nadawa. To shi kuma ya gama alwala da zai tafi sallah, aka kira sunansa. Yanzu yaya zai yi? Malam yace batala al-mashu 'alayha, shafan da yayi akai da ya baci. Wa idza raddaha, idan ya mayar da wannan nadin, fala budda min al-mashi thaniyan, dole sai ya sake shafa akai. Wainan mayar wanda malam yake nufi, in tsohon ma ya mayar, misali a ce shi ne da kansa, sai da ya shafar kuma kawai dan abunan irin na mai jinya, kawai sai ya bude ya gani, da ya bude ya gani, ya cire ya gani sai ya mayar, to sai ya sake shafa akai. Balle kuma a ce kiransa aka yi, aka cire wannan tsohon da ya shafa akan nasa, aka nada sabo, to sai ya sake shafa akai. Haka in ya fito daga ofishin wankin ciyo, to ba wai zai je sake alwala ba ne, a sai ya ɗebi danshin ruwa, sai ya sake shafa wannan gurin, tunda da wanda ya shafa a kansa an cire shi. Allahu ta'ala a'lam. Tunda fasali ya kare, sai mu dakata daga wannan gaba, idan Allah ta'ala ya kai majalisi na gaba, sai mu tashi akan fasalin shafa akan kofi guda biyu. Allahu a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala sa'adin nabiyyina wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam yace a mutum ne ya ayyana dabbar lahiya. Ayyana dabbar lahiya shine wato tantancewa, mutum ya tantance dabbar da zai yi lahiya da ita, ko dai ya sayo ta da sunan cewa dabbar lahiya ce, ya zo ya daure ta, yake mata kulawa ta musamman, ko kuma cikin dabbobinsa ya nuna ta, ya ware ta, ko ya mata wata alama, ko kuma yake bata wata kulawa ta musamman, da sunan cewa ita ce dabbar lahiya. To irin wannan ita ce ake cewa dabbar da aka ayyana don lahiya. Ita to kuma ana nan haka sai ya zama akwai waɗanda da wato suke da haƙin ya musu lahiya kamar iyaye, kuma babu hali yana ganin sai dai in wannan dabba ta su zai ɗauka sai ya sayar da ita, in an ɗan ƙara ne ko kuɗinta zai iya saya musu, kuɗinta zai iya saya musu kenan, shi ban da shi har da shi kuɗinta zai iya saya musu gaba ɗaya da shi da waɗancan da shi gaba ɗaya. Eh, na gane kuɗinta zai iya saya, ma'ana dai za a iya canza ta. To gaskiya abinda na sani shi ne dabbar da aka riga aka ayyana ta don lahiya to ba a canza ta, ta riga ta zama ta lahiya, saboda lahiya ibada ce. Wato kamar idan ka ce wannan dabbar ta lahiya ce, wato kamar ka ce ta Allah ce, kamar ka ce wannan dabbar ta Allah ce, na batta wa Allah. To kaga da nauyi ka ɗauki kayan Allah ka je ka yi wata farufi da shi. Shi yasa irin wannan gine-ginen kamar masallaci ba hali a sayar, saboda in aka ce waƙafi ne to shi kenan ya zama kayan Allah, ya zama kayan kusantar Allah, ba a canza masa matsayi. So kaga idan aka ɗauke ta aka je aka kai ta, wani ya ɗauke ta ya je Kirismeti da ita, ko wani ya ɗauke ta ya je shi ya je wata dina da ita, to kaga wato ta zama yadda dabbar Allah an je an salwatar da ita wata hanya ta daban. Abin da ya fi kamata shi ne irin wannan dabba a bate da take, a nemi wata mafita ta daban. Idan har ya zama na cewa ba wata mafita, to ai wani sauki na biyu da ke cikin sha'anin lahiya shi ne tana iya zama ta mutum ɗaya, shi kuma ya shigar da wasu cikin ladanta, sai su shiga cikin ladanta. Ma lallai wannan shi ne abin da na riga na sani, rangwame da na sani kaɗai a kai shi ne idan ya zamana wato idan ya zamana ta gamu da wata jinya da ba zai yiwu ta yi amfani a layya ba. To irin wannan wasu suna ganin cewa za a iya canza ta, a hakan nan ma wasu suna ganin zai yi ba za ta yi layya ba, amma tunda an ayyana ta za a yanka ta, ta isan mashi a layyar tunda ya riga ya ayyana ta kafin wannan jinyar, da aka yanka ta a haka ta isan masa a kan ya je ya canza ta bayan ya ayyana ta. Kaga dai har yanzu a wajen wasu magana tana da girma. Allahu a'lam. Wa alaikum salam. Yawwa, a wajen malaman da suke ganin cewa ba za ta yi lahiya ba kuma za a yanka ta, ma'ana ba za ta yi lahiya ba saboda ba ta da lafiya, da lafiyayya ake, ma'anar a yanka ta saboda an riga an ayyana ta ta lahiya ce, ba hali a yi wani abu da ita. To a wajen waɗannan malamai zai yanka ta kuma zai nemo wata ta lahiya. To amma dai abin da ya fi inganci a wannan mas'ala shi ne zai yanka ta a haka ta isa mashi lahiyar shi, saboda ai lokacin da ya ayyana ta lafiyar ta kalau, bayan ya ayyana ta ne ta gamu da jinya, to zai yanka ta a haka insha Allah ta'ala ta isa mashi. Abin da ake nufi shi ne kar mutum ya ayyana mai jinya, kar mutum ya sayo mai jinya, amma ta layyar in ta samu jinya shi kenan ba yadda aka yi zai yanka ta a haka. Allahu a'lam. Wa alaikum salam. To irin wannan mutum zai iya yin yaso ya yi abin da tantama ya ce idan na samu hali to shi kenan wannan talayyata ce, in ban samu hali ba kuma to zan sayar ta nayi kaza zai iya yin haka gaskiya ban sani ba na san dai waɗansu al'amura na addini suna karban istisna'i ba wannan nau'i ne na istisna'i sharadi ne wasu ayyuka suna karban istisna'i to wala Allah wannan din in zai shiga ciki to sai dai zo da siga ta cewa misali wannan layyata ce insha Allah idan mutun yace wannan layyata ce ragon layya ne insha Allah to wannan insha Allahun yana baiwa mutun damar canzawa daga baya an fahimta yawa yana baiwa mutun damar canzawa daga baya to kaga maimakon yace misali in na samu kuɗi talayyata ce in ban samu kuɗi ba sai ya ce na saye ta ne ko kuma wannan na ware ta talayyata ce insha Allah to wannan insha Allah wani istisna'i ne da naga malamai sun aminta da shi suna yardewa duk abin da ba zai warwaru ba ya warwaru matukar an shaddanta masa wannan istisna'i Allahu a'lam na'am ace idan misali kana da dabbar ka ka ayyana ta zaka yi lahiya da ita kuma sai wani ya baka dabba ta lahiya to yanzu zaka iya ita waccan din ka sayar da ita ka canza ta ko kuma dole sai ka yanka ta to anan abu biyu ne abu na farko shine yawa suka yi in ka yanka su duka biyun ai ba su yawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadaya da raƙumi 100 hadaya na rago yana isa hadaya taure ma ana yi hadaya da shi amma sai yayi hadaya da raƙumi 100 kaga baya yawa kenan baya yawa to abu na biyu idan babu halin yanka su gaba ɗayan amma matsaki hannu baka hannu ƙwariya to wannan wacce aka kawo makan ai baka ayyana ta ba ai wani baya ayyana wa wani yau don haka dan ya kawo maka ya baka ragon layya ba shi kitin nuna cewa kuma ya zama na layya ba kai yanzu kyauta aka baka kai da aka baka ne zaka ayyana ta in ta layya ce in ba ta layya ba ce don haka itan ce da baka ayyana din ba ita zaka yi wani hukunci daban amma wannan ka riga ka ayyana ta ita ba za ta dauki wani hukunci daban ba Allahu a'lam na'am alayya zai yi ko yawa tunda dai an ce ta Allah ce shi ma ayyan kawa zai wa Allah za a iya siyar masa ko ba za a iya siyar masa to ai kai ne ka ayyana ba shi ne ya ayyana ba yanzu shi idan ya saye ta to zai iya canza mata ma'ana da haka ga yanzu ka mata sanadi ka salwantar da ita da haka kai ne ka ayyana da haka kai ne shi yasa suka ce mutum ko rasuwa ya yi ya daure dabbarsa ta layya sai ya rasu to za a yanka masa ita ta sace ba za a ce a to tunda dama ya daure ta layya ne mu sai mai layyar da ita in ya zo a shi za a yankawa tunda shi ya ayyana ta na'am akramakallah mun kacin maganar da malam ya yi kusan iri ɗaya ne shi dai kawai ya yi maganar sayarwa ne sai kuma kai maganar kyautarwa to duka amsar dai shi ne wacce ka ayyana wacce ta zo maka daga baya kaga ita ba ka riga ka ayyana ta ba wannan ita ce ka riga da ka ayyana sai ka haɗa su duka biyu ka yanka su ko kuma ka yanka wacce ka ayyana ita kuma wannan wacce ba ka riga ka ayyana ta ba kai wani hukuncin da ita ko ka sayar ta in karama kake son bai wancan nan ka bashi karama ko kuma ka haɗa biyu duka ka yanka ka mure saboda canza mata hukunci a ayyananniyar yanzu shi kansa wancan in ka bashi ka ce yayi lahiya ai ba ka sayarwa mutum abu ko kai masa kyautarsa kuma ka masa sharaɗin yanda zai yi da shi don haka da zaran ka bai wa mutum ko da a tunaninka lahiya ka ce yayi da shi to ai yana karɓa a matsayin tasa to baka da ikon masa hukuncin cewa sai dai ya layya da shi kaga anan sai ya zama in ya canza masa hukunci to kaga an salwantar da ayyananniyar dabba amma dai a ɗauki matsalar da sauki a dauki masalar da sauki, ba wai cewa idan mutun ya canza ta'ayini ko bai yanka dabbar da ya ayyana ba ya aikata haramun, an ce haramun shine abin da mutun ya cancanci Allah ya masa azaba, abu ne makaruhi, abu ne abunki. Yawa a fahimci abin da sauki, karin mun fara da zancen a dauka cewa abu ne wanda yake haramun, abu ne wato ba haka ne ake so ba, ba haka ne ake so ba, wani mutum ya yi gaban kansa ba hakan din ba, to ba a cewa ya aikata haramun ya cancanta masa hukuma insha Allah ta'ala. Allahu akbar. Amma lai jin dai haka ne a hakura da ayyanawan ko a hakura ma zai lokaci yayi in yazo. Shi kuma ayyanawan ayyana da tasiri ba shi ma. Ina ga wasu malamai suna ganin cewa an ayyana din ko jinya ya same ta shikenan. A sha ruwan kalwa za a yanka ta haka. Kaga shi ma wata riba ce ta ayyanawa. In baka ayyana ba kuma to shikenan ba za ta yi ba. Na? Ga mutuwa ma, in an ayyana to in an ayyana kan ta riga ta mutu ba ta mutu. Ko shi zai iya mutuwa. Kaga shikenan kuma ba za a yanka masa ba. In ya ayyana za a yanka masa, muna faɗan muhimmancin ayyanawan ne. In bai ayyana din ba sai ya mutu, kaga ba za a yi masa layya ba. Sai ya ce ayya tsatsayi gaban sallah, wannan kaga shi kuma da rabon ba da shi za a yi sallan nan ba. Shikenan. Na'am, lokaci kaman ya abu nan ko? Ana. To tunda wani ya ce a hanya ya sayo ta yana tafiya, kamar ya so gida sai ta samu lahani, ya sayo ta akan ta layya ce. Sai ta samu lahani kuma ko ta karye ko na zai iya canza ta, to anan za mu ce ai tukunnabi ma bai ayyana ta ba. Kawai dan ya sayo ta ya sayo ragon layya, ai shi ayyanawa misali ya zo ya daure ta ya ba ta kulawa ta musamman. Kaga sayowa kan mujarradin sayowa mutum a hanya kan zuwa ya zo gida zai dama zai iya canza ra'ayi, komai zai iya faruwa. Eh wannan bana ganin cewa kawai mujarradin mutum ya sayo ko gida bai zo ba a ce masa ya riga ya yi ta ayini. Wani abu ya faru zai iya canza wa insha Allah ta'ala. Amma nan. Magana da muka yi akan cewa idan sahu ya fita daga masallaci to wajen masallaci yana ɗaukan hukuncin masallaci. Ya ce wata rana kuma ya ji malamina Malam Abubakar Mukhtar yana magana cewa idan liman yana khutba ranar juma'a wanda ya zo haraba ba zai yi tahiyatul masjid ba saboda ba cikin masallaci ba ne. Wannan ita ni ma ita ke fahimta ta. Amma idan sahu bai iso ba, idan masallaci bai cika ba ran juma'a liman yana hudu ba, wani ya zo haraba ya zauna ya zo haraba to ba zai yi tahiyatul masjid ba saboda haraba ba ta ɗauki hukuncin masallaci ba. Amma idan masallaci ya cika gurin da ka iso a haraba sahu ne ya iso wajen, to hukuncin cikin masallaci ne. A inda ba shi da hukuncin cikin masallaci ba za ka bi liman ba. Me yasa mata ba sa bin liman a gida? Saboda ba sa masallaci. Da haka duk yanda sahu ya iso yana da hukuncin masallaci, shi yasa ya halatta ya bi liman din. Inda a ce ba yi da hukuncin masallaci to ko limamin ba za ka bi ba. Da haka tayu shi ma malam yana nufin ainihin wato harabar da sahu bai iso ta ba. Allahu a'lam. Daga ƙarshe ina ba mu sanarwa cewa za mu tafi hutu mai tsawo na wannan karatu saboda zan tafi aikin hajji, kuma da iya kadai tafiyar ce kawai to da za mu iya maiwa karatun wani satin ma, kama ba iya tafiyar bace akwai ɗawainiyoyi, aiki ne aka saka ni zan yi, don haka ayyukan kuma a cikinsu nake, to ban san meye ne zai kasance ba. Kuma wala Allah alhazanmu na jihar Bauchi za su fara tashi rana teku, to abin da ya kamace mu shine mu rufe sai ya zama mun riga da mun san mun ɗauki hutu, me ko a ce sai rana teku din a ita zuwa karatu, ni kuma ma ina Bauchi ko ba na kusa, da haka ina ba mu haƙuri cewa za mu rufe insha Allah ta'ala sai bayan lahiya mun dawo mu ci gaba da karatunmu da idan Allah madaukakin sarki. Muna roƙon Allah ya bamu ladan abin da muka yi na daidai cikin wannan karatu, ya gafarta mana abin da muka yi na kuragurai, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu da muka yi da wanda za mu yi nan gaba, ya gafarta mana ya amintar da mu. Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu na alkhairi duniya da lahira. Allah ya yi mana dukkan bakin ciki da damuwa. Ubangiji ta'ala ya yi mana basussuka. Allah ta'ala ya kyautata halayenmu da na zuriyarmu da na matayenmu, ya kyautata arzikinmu, ya sanya mana albarka cikin dukkan abin da ya bamu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amintar da wannan ƙasa tamu, ya ƙara tabbatar da albarka a cikinta, ya kyautata halayen shugabanninta. Allah ta'ala ya arzuta su da adalci da son yin adalci. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biyo shugabannin mataimaka, mashawarta na gari wanda za su taimake su akan rayuwarmu ta duniya da ta addini. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, ya gafarta wa iyayenmu, ya gafarta wa magabatanmu marasa lafiyarmu. Allah ya ba su lafiya. Allah ya shirye 'yan matanmu da samarinmu. Allah ya shiryar da mu baki ɗaya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.